Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. Abinnin yamai da ke jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar Biyu Africa na zangon FM akan mita 102.5. A jamhuriyar Nigeria kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan za ku iya sauraron mu a kodayaushe kuke so a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 7 na safi kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya wata kungiya mai rajin ganin an ilmantar da ƴaƴa mata ta yi dalibai 73 ciki har da wasu ƴan matan Chibok da suka samu kubuta.
Na fara daga SS1.
Kuma gashi an ce kin ci jarabawan ki sosai ko?
Eh.
Darasa nawa kika yi?
9.
Kuma kika ci duka 9?
Eh, daya ne na fara na ci 8.
To me kike so ki zama?
Ina son zama lawyer.
Sannan za ku ji yadda wata gamayyar kungiyoyin da ke kare haƙƙin bil'adama ta koka da muyacin halin da ta ce ƴan gudun hijiran da rikicin Mambila da ya daidaita da kuma martanin da gwamnatin jihar ta Taraba ta mayar kan batun. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana a na'urar mu ta nadar bayanai da kuma sharhin jaridan ƙasar Kamaru, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Sabon takunkuman da aka kakabawa kasar Rasha domin hukunta ta akan kutsen da ake tuhumar ta yi a zaben da aka yi na Amurka a shekarar ta gabata. Yanzu haka ita ma majalisar wakilai ta samar da wani kuduri da zai ƙara faɗa binciken kwakwaf da zai hana shugaba Donald Trump ya sassauta waɗannan matakan. Wannan sabon kudurin da aka rubuta shi a matsayin doka sama da wata ɗaya bayan jam'iyyun biyu sun cin matsaya a siyasance. Duk da yake ya ɗauki lokaci amma kuma dai ya samu cikakken goyon baya domin ko da aka jefa ƙuri'a an samu 97 ne da 2. A cikin kalamansa, ɗaya daga cikin 'yan majalisar shugaban kwamitin harkokin waje kuma ɗan jam'iyyar Democrat Elliot Angel ya shaida wa wannan gidan rediyon cewa idan Trump na son yi wasan golf ya yi can da wanda yake ganin shi ne na hannun damansa, amma sai sun hukunta shi, wato yana nufin Vladimir Putin.
Cikin fushi, shugaba Donald Trump na Amurka ya ci gaba da amfani da hanyar sadarwar nan da ya saba amfani da ita, wato Twitter, domin caccakar waɗanda yake kallo a matsayin maƙiyansa. Wannan karan har da ɗaya daga cikin 'yan majalisar tasa nazartarwa, wato Attorney General ɗin Amurka, matakin da ya janyo suka daga shugabannin jam'iyyar Republican da kuma kafofin yaɗa labarai masu ra'ayin riƙau waɗanda galibi suke goyon bayan shugaban. Kwana ɗaya bayan da shugaba Trump ya bayyana Attorney General ɗin a matsayin wanda bai da wani ƙarfin gwiwa a gare shi, sakonni da shugaban ya sa dandalin Twitter ko tantama babu suna nuni da cewa yana son Sessions ya yi murabus ne. Yau da sama da wata guda kenan Trump yana ta nanata rashin haƙurinsa akan yadda ake samun tafiyar hawainiya game da binciken da ake yi, amma kuma kusan kullum batun alaƙar kafin ka wato campaign ɗinsa da ƙasar Russia shine labaran da ke fitowa a shafukan jaridu. Wannan sakon nasa na Twitter na wannan karan ga bisa dukkan alamu ya ɗauki sabon salo domin ya ƙuduri aniyar ganin sai ya kunyatar da Jeff Sessions wanda shine ministan shari'arsa.
Yan kwanaki bayan an bayyana cewa Senator John McCain yana da sankaran kwakwalwa, jiya Talata Santan ya bayyana zauren majalisa domin jefa ƙuri'arsa akan muhawarar da ake yi game da sakewa dokar nan ta kiwon lafiya wadda aka samar zamanin mulkin shugaba Barack Obama kwaskwarima. Duk da ƙuri'ar da shi McCain ɗin ya jefa, ƙuri'ar ta zo daidai wato da masu so da kuma waɗanda ba sa so. To amma sai dai kuma a bisa tsari mataimakin shugaban ƙasa ya jefa ƙuri'arsa wadda ta ce ta ba dama a yi muhawara game da wannan dokar. Domin idan da ba haka ba, to ba shakka da ƙudurin ya faɗi warwas. Wannan kuma da yana nufin ita dokar ta shugaba Obama wadda ake kira Obama Care a Turanci, da ta ci gaba da zama ba tare da an canza ta ba. Jami'ar Republican dai tun lokacin yakin neman zaɓe ne ta yi wa Amurkawa alkawarin yin wannan dokar kwaskwarima.
Ƙasar Isra'il ta janye daga fitina-fitinan da take da Falasɗina a babban birnin Kudus game da rikicin wurin ibadan Musulmai da Yahudawa. Sai da Falasɗina sun ce cire wannan na'urar binciken kwakwaf ɗin a masallacin Al-Aqsa ba iyakar ta ba kenan. A jiya Talata, Isra'ila ta janye wannan na'urar binciken amma kuma ta samar da wasu kamarorin ɗaukar hoto a wannan wurin, amma da ƙarin wasu matakan tsaro. Amma hakan bai sa Falasɗina barin zanga-zangar da suke a harabar ba. shi dai wannan abin daukan hoto da Yahuda suka sanya wurin ibadan nasu sun makala shi ne bayan da wani balarabe ya harba wasu ƴan sandan Isra'ila su bi cikin makonni biyu da suka gabata. Wannan na'urar binciken kwakwaf din ta harzuka Falastinawa abin da yasa suke sukan lamirin Isra'ila da cewa suna take musu haƙinsu na ibada kuma suka bayyana wannan da wani yunkurin karbe wajen ibadan nasu na uku mafi tsarki. Musulman dai sun kigittawa ta inda wannan na'urar binciken take maimakon haka sai suka gudanar da sallar su akan babban titin dake wurin. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya wata kungiya mai rajin ganin an ilmantar da yaya mata ta yayi dalibai 73 ciki har da wasu ƴan matan cibiyar da suka kubuta a shekarun baya. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta aika mana.
Dr. Mera Mandara ita ce shugaban kungiyar Girl Child Concerns wacce ta dauki nauyin karatun ƴan matan.
A wannan kungiyar mun fara ta ne da Hajji Abdulkisu Yusuf Allah ya jikanta a 1988 da yara biyu da muka dauka a ɗaya yanzu pharmacist ɗaya daya kuma lecturer ce. To tun lokacin da muka danyi kayan mu to wannan karan ne dai kuma Allah cikin rahaman shi yasa muka zama na mun taimaka ma waɗannan yaran Chibok din da aka samu.
Guda nawa suke ƴan matan Chibok da kuka taimaka mawa?
A mun fara da wajen guda 50. To waɗansu su daga baya iyayensu suka ce suna so su yi aure, suka zo suka yi aure, amma yanzu wanda suke tare da mu wanda suka gama su 42.
Cikin ƴan matan da aka yaye na zanta da Godiya Simon, ɗaya cikin ƴan matan Chibok. Yaushe kika shiga wannan makarantar?
Na shiga wannan makaranta 2014.
Lokacin kina aji nawa?
Na fara daga SS1.
Kuma gashi an ce kin ci jarabawan ki sosai ko?
Eh.
Darasa nawa kika yi?
9.
Kuma kika ci duka 9?
Eh, ɗaya ne na fadi na ci 8.
To me kike so ki zama?
Ina so in zama lawyer.
Sai Laila Ibrahim Abdulmu'min daga jihar Plateau.
Gaskiya ina cikin farin ciki na ganin wannan rana saboda na ga mutane da yawa da ban taba tsammanin zan haɗu da su ba kuma yau na haɗu da su. Kuma ga kyaututtukan da aka mana.
Me kike so ki zama?
Ina so in zama medical lab technician.
Babban bako a wurin shine gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima. Na tambaye shi menene mataki na gaba ga waɗannan ƴan mata?
Duk wanda ya cancanta su je university za mu sa kokarin mu ga cewa sun samu shigowa university. Akwai ɗaya Ergios ta samu credit 9. Zan je da ita har ABU. Inje wajen bayan chancellor din.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To nan gaba kaɗan za ku ji korafin da wata gumayyar ƙungiyoyin masu kare haƙƙin bil'adama ke yi kan mawuyacin halin da suka ce 'yan gudun hijirar da rikicin Mambila Yaraba da muhallansu ke ciki. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Buga na batuna
Najeriya mun zauna
ni da Sudan sai in ga ya muku su sun yi kasassaba sun raba sun zarce shiga uku kullum juma suke da juna sai in fada muku sun dauda na sani kuma ke ya ce alasha buga na batuna karamu yardar zancen yan baka rudi ne yaudara ce a ce maraba ma daukaka duk masu fadin haka mai yasa su ba sa yin haka zan sa dunkule mun lura lalle su suna san juna
Kamalalla a Najeriya har ila yau wata gamayyar kungiyoyin da ke kare haƙƙin bil'adama da suka hada da Center for Human and People's Rights Advocacy da Travel Concerned Citizens Forum sun koka kan mawuyacin halin da ƴan gudun hijirar da rikicin bambila ya daidaita ke ciki inda suka zargi kuma mun jihar da nuna halin ko in kula zargin da jami'an gwamnatin jihar suka musanta ga Ibrahim Abdulaziz daga Jalingo
Barista MB Mustafa wanda mai cikin shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin bani adama ya kuma bayyana abin da suka bankado
lallai mun tura ainihin jami'anmu sun je kan tsaunin Mambila sun yi bincike mai yawa kuma sun dawo mana da rahotanni daban-daban cikin bidiyo da kuma ainihin radio da kuma CDs daban-daban da hotuna to kuma lallai rahotannin nan masu tsoratarwa ne na kwarai akwai rashin daga ciki akwai rashin kayan tallafi da agaji sannan bayan wannan akwai rashin samun jinya ma da yake damun su a cikin asibitocin da ke tsaunin da Mambila da ma karamar hukumar sadauna din gaba ɗayan ta
yayin da wannan impact da kama ke kokawa ita ko gwamnatin jihar Taraba ta bakin kwamishinan yada labaran ta Honorable Anthony Damburan ta kuma musanta zargin cewa ba a kulawa da ƴan gudun hijirar rikicin Mambilan
wanda yake wai ba tura wani dauke ko ba gwamnati ba ta tura da wanda wannan abun ya shafa fato wannan mutumin baya tsoron Allah kuma wanda baya tsoron Allah ban san ko wani sun za a bashi ba abun baya mana dadi ya za a yi al'ummanmu mutanen da suka zabe mu mutanen da Allah ya ba da amanar su a hannun gwamnatin jihar Taraba a ce wani abu ya faru da su haka ana ta yawo ana ta kariya
to sai dai kuma yayin da ma wannan ke faruwa su ma al'ummin yankin Ukar da Ibbi da su ma suka shafa ma da tashi-tashin hankula a kullancin jihar Taraban sun ma buƙaci gwamnatin gasar ne da su ma fa a tuna da su game da halin da suke ciki a yanzu
abin ya tsaure mana kai saboda mun ga irin wannan abu ya faru tsakanin waɗansu abokanan zaman su a nan Najeriya amma mun ga an ɗauki mataki a kai wanda aka ɗauki mataki na taimaka musu saboda a samu su koma mahallansu mun kuma wannan abu ya faru da mu ba wanda ya mana wannan abu ya sa mu cikin baƙin ciki kwarai da gaske
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to ga Ibrahim yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum har yanzu muna kan batun kisan gillar da ake zargin wasu ƴan committee ko kuma ƴan banga sun yi ma wani matashi mai suna Zayanu Garba a garin Jega da ke jihar Kebbi Najeriya a shirin mu da ya gabata kakakin shiya ta goma ta rundunar ƴan sanda mai headquarter a birnin Sokoto SP Gali na Kamba yayi mana bayanin yadda suka gudanar da bincike kan wannan lamari a bayan da mahaifin Zayanu Alhaji Garba Faranshi ya kai musu kuka a bayan da suka gudanar da wannan bincike nasu ya ce sun mika takardun binciken su da shawarwarin su ga daraktan gabatar da kararraki a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi wanda shine yake da hurumi na dubawa yaga ko ya dace a gurfanar da waɗannan mutanen a gaban kotu ko kuma a'a idan kuma ya ga yin hakan ya dace shi wannan director wanda aka fi sani da DPP a takaice na jihar Kebbi shine yake da hurumi na zana irin tuhumar da za a yi musu a kuma gabatar da su a gaban kotu A bayanin da 'yan sanda suka yi, sun ce sun gabatar da waɗannan mutane da ake tuhuma a gaban kotun magistrate, suna neman da kotu ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare su ko kuma a je a tsare su a gidan kurkuku har kafin su 'yan sandan su kammala dukkan binciken da suke gudanarwa, su kuma miƙa takarda gaban shi daraktan gabatar da ƙarar riki na jihar Kebbi wanda zai gurfanar da su a gaban kotu. To haka kwatsam wannan kotun magistrate da take garin Jega sai ta bayar da bailin mutanen waɗanda a bayan fitowarsu a cewar Mudassir Isa da ya kubuta da rai daga irin azabar da ta kashe Zayyanu sai suka shiga yi masa barazana cewar za su hallaka shi. Wannan al'amari na sakowa ko bayar da bailin waɗanda ake tuhuma da kisan kai da kotun magistrate ta Jega ta yi shi yasa har mahaifin Zayyanu yake zargin cewa watakila da hannun masarautar Jega a wannan lamari, duk da cewa alakar da kawai aka sani game da wannan batu da masarautar ita ce wurin da aka ɗauki waɗannan yara aka shigar da su aka gana musu azaba har aka kashe Zayyanu, wato fadar sarkin Jega. Sai dai kuma ya kamata a fahimci cewa wannan gida ne da sarki baya zama a ciki, kuma bayanin da muka samu ma ya nuna cewar sarkin da ya gabata ma bai zauna cikin wannan gidan ba. Sai dai akwai mutane da suke zaune a cikin wannan gida. Sannan kuma a lokacin da Mudassir yake bayanin abubuwan da suka faru, ya yi zargin cewa lokacin da ya gudu ya fito daga cikin zauren da aka tsare su aka musu azabar, ɗaya daga cikin mutanen da yace ya gani suna maganar fitar da gawar Zayyanu shine magaji, wato magajin garin Jega a bayanin nasa. Kafin mu je ga cikakken bayanin da daraktan gabatar da ƙararraki ko DPP na ma'aikatar shari'a a jihar Kebbi, Kabir Ali, ya yi mana game da yadda ake ciki kan batun shari'ar waɗanda ake tuhuma da kashe Zayyanu, bari mu ji bayanin shi kansa magajin garin Jega game da wannan zargi da aka yi musu.
Sunana Yahaya, magajin garin Jega.
To a rankaɗe kai ne za a ce mutum na biyu a tsarin sarauta ta gidan sarkin Kebbin Jega a halin yanzu. Sannan kana sanye da ƙurfe-ƙurfen da wasu bayan Allah suka yi dangane da rasuwar wani yaro da ake zargin ya rasu hannun wasu mutane da ake tunanin 'yan banga ne, wanda uban a cikin zargin da ya zargin masarauta da cewa kamar tana da hannu wurin kisan wannan yaro. Me za ka ce dangane da wannan zargin da aka yi?
To da farko dai wayannan abubuwan da shi uban wannan yaro ya faɗi ne akan ra'ayin kanshi, kuma ba mu mamaki saboda mun san yadda aka jawo shi ga jiki, aka sa mai ra'ayi, yan uba suka sa mai ra'ayi na shi sa masarauta game da wannan abin domin a bata mana sunan masarauta. Abin da ya faɗa ba gaskiya bane. Wannan masarauta ba ta da sa hannu ga wannan abin.
Amma yana iddia'in cewa da aka kama yaran su biyu a gidan sarki aka je aka rataye su aka kuma azabta shi su.
To ba gidan sarki, tsohon gidan sarki ne, ba inda sarki yake zaune ba. Domin ba wannan sarki ba, ko sarkin da wannan sarki ya gada bai zauna wannan gida ba tun lokacin da babu wanda ya koma zama wannan gida. Don haka ba gidan sarki ba ne, tsohon gidan sarki ne na fada.
To me kai 'yan banga da su waɗanda ake zargi a ciki?
'Yan banga da suka je nan suka zauna a kan gidan ba sarki bai ciki, akwai mutane da yawa da dama ciki. Shi a dalilin zaman 'yan banga wurin, tunda 'yan banga 'yan unguwan ne, ba su tambayi izinin kowa ba, su yi ba, sun dai san akwai ɗakuna wanda aka tafiya suka je suka shiga. To kaga tunda aiki ne suke yi ma al'umma ba a korarsu. Akwai mutane a gidan masu aure da dama, aƙalla akwai ɗaki ya kai 25, kowane daban-daban, babu ɗan sarauta cikin gidan, duka talakawa ne aka ba wurin, da matansu kowa da mata ne da ɗiyane suna cikin wurin. Dalilin da yasa ya samo masarauta domin an tusa mai wannan ra'ayi su 'yan uba su samu biyan buƙatarsu, shi ne suka yi amfani da shi.
In kace 'yan uba su ba kake nufi?
'Yan uba kamar 'yan sarauta, abokan jayayya, saboda shi wannan bawan Allah, shi wannan sarkin Kebbi ya nemi sarauta da 'yan uba sama ga su 35, daga cikinsu shi Allah ya ba. Don haka ya gamu da ƙalubale na adawa, kuma wannan adawa ba ta sa ya samu tasgaro ga jagoranci na mulkin shi ba. To shi ne suke gani yanar sai su jawo su abubuwa su dishi.
To yanzu tunda wannan al'amarin ya zama haka kamar an musanta, ko akwai wani mataki kenan da masarauta za ta ɗauka idan har ta ɗauka wannan ɓata suna ne za a yi mata kenan?
Babu wani abu da masarauta za ta ɗauka, ko abin da yake wannan suka yi mana babu abin da zamu musu illa mun basu ga Allah.
Magaji kana daya daga cikin waɗanda shi daya daga cikin yaran ya ambata na cewa ya ganka kana da farko akwai alaka tsakaninka ko masarauta da su waɗannan ƴan bangan da ake gani kamar yaran sarki ne kamar da shi yayi korafi.
Babu wata alaka iyaka waɗannan ƴan bangar da suke gani lalle unguwar mu suke. Sa'annan naje da kai kaga distance din da tsakanin gidana da wurin gidan sarki ya za in taso da gidana ƙarfe 2 ko ƙarfe 3 yanzu yansa ban san abin da ke faruwa ba ga laluran matsalar yaran nan. Muna da taro na Islamiya na hito da sahi zan zo gidan sarki mu je wajen taron Islamiya ne ga ƴan sanda sun gangara cikin gari lokacin ne muna nan wajen sarki aka bugo muna abin da ke faruwa a gari.
To a matsayin ku na shugabanni ko kuma me kuka yi ganin cewa rayuwa ta salwanta?
Mun yi mashi uban yaron mun tausaya mishi na wannan abin sannan kuma mun gwada ma hukuma cewa wanda duk yayi lahi ai sai a hukunta shi kuma hukuma ta kama yaran nan ta je ta tsare su kuma suna nan ana hukunta su kuma suna karkashin kotu har ila bisa yanzu suna on bail.
Sai daga cikin korafin da yayi shine idan aka salwantar da rayuwa akan kama mutane kuma mahiya ba a cika ba da bailin abin da ya shafi zargin kisan kai ba sai gashi ya ga an sako waɗannan wanda shi yasa yake ganin masarauta na da hannu wurin sako su ko kuma wataƙila rashin samun adalcin sa a kotu.
To gaskiya ni ban sani ba ya kamata ku tuntuɓi kotu ko hukumar shari'a.
To kamar da na faɗa can baya rankai dai kana cikin waɗanda shi ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ɗin ya ambaci sunanka a matsayin magaji to ya ga kana buga waya a lokacin da wataƙila abokin tafiyarsa ya zama babu me za ka ce kai kuma dangane da ambata sunanka wataƙila da aka yi menene hannunka a cikin wannan lamari?
Yanzu da ya hira da kuna ya ambata sunana amma gaba ɗai ga labari wanda ya basuwa tsakanin police station da CID da IG office babu inda ya mentiona din sunana don haka yanzu da ya sako sunana ai ko ba a sako sunana ba aka sako sunan masarauta an sako ni.
Menene wataƙila wani shiri da za ka yi na ƙarshe a cikin wannan barakala da ke faruwa dangane da kisan wannan bawan Allah?
To babu abin da za mu ce illa muna jimami shi wannan yaron da ya rasu Allah ya ji ƙanshi don haka babu abin da za mu ce muna yi ma uwayen wannan yaron ta'aziyya Allah ya ji ƙanshi ya rahmace shi mu kuma sunan mu da aka ɓata duk wanda ya mun riga mun bashi ga Allah.
Alhaji Haya magajin garin Jega kenan. To kamar yadda na yi bayani, daraktan gabatar da ƙararraki ko DPP na ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi Kabir Ali ya yi cikakken bayani kan matsayin wannan batu na kisan Zayyano har ma da batun bayar da bailin waɗanda ake tuhumar da kotun magistrate ta garin Jega ta yi a lokacin da ƴan sanda suka gurfanar da su domin a kai su kurkuku a kulle. A shirinmu na gaba za ku ji cikakken bayanin inda aka kwana kan batun na kisan Zayyano a madadin Murtala Faruk Sanyinna. Ni ne naku Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
Karfe 3 na tsakar dare ne da minti 20 da kusan 4 kenan a nan Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridan ƙasar Kamaru.
Zamu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Cameroon TV inda ta rawaito mana cewar kakakin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru Isa Cirowa Bakari ya musanta zargin da kungiyar Amnesty International take yi wa kasar ta Kamaru kasancewar dakarun tsaron kasar ta Kamaru suna wuce gona da iri wajen yakan Boko Haram da suke yi. Yace kungiyar ta Amnesty International zuke ta mallaka kawai take yi wa kasar ta Jamhuriyar Kamaru kasancewar dakarun kasar ta Jamhuriyar Kamaru suna yakar kungiyar Boko Haram din ne kamar yadda aka sharuɗa musu. Sai kuma jaridan Quotidien ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma ta hango mana cewar kungiyar kwallon kafa na nahiyar Afirka CAF suna kokari na cire gasar kwallon kafa da za a gudanar a shekara na 2019 a kasar Kamaru. Shine yanzu haka kungiyar take neman kagabawa kasar ta Kamaru cewar bata kammala gyara filayen kwallon kafar ta ba. Sai kuma jaridan Premier ita ma ta nuna mana cewar yar adawar kasar Jamhuriyar Kamaru Edis Kawala ta ce gwamnati Fulbiya tana kokari na take hurumin mata a fagen siyasar kasar ta Kamaru kasancewar har yanzu an gibawa mata kason su da ya dace domin su taka rawar su daidai da takorin su maza sai kuma jaridan Zenith ita ma ta labarta mana cewar ministan sifiri na kasar jamhuriyar Kamaru kuma tsohon ministan tsaro na kasar Edgar Alemu Bango ya fusata kasancewar an tsegunta masa cewar babu sunansa a jerin sunayen ministocin da za su ci gaba da gudanar da mulkin su da shugaban kasar Mustabiya shugaba biye dai ana ganin cewa a ƴan kwanakin nan ne zai yi wa gwamnatin sa garan bawul sai kuma jaridan The Guardian Post ta kasar ta jamhuriyar Kamaru tace a jahar ƴan awaren Ingilishin kasar hukumar shari'a ta fara sauraron jama'ar da ta kulle a gidan yarin birnin Boya amma yanzu talakawan jahar sun fito kwansu da gurkatar su domin su kalubalanci hukumar shari'ar cewar dole ne a saka musu ƴaƴan su ba tare da waɗansu sharuɗa ba jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ta nuna mana cewar a garin Dubanga mutane biyu ne suka sheka barzahu a yayin da wai dan kunnan bakin wake dan gungiyar Boko Haram ya kai hari a garin na Dubanga zamu ga shirin jaridan namu da jaridan The Post ita kuma ta ayyana mana cewar jagoran yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru ni John Burundi yayi kira da babban murya ga shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya cewar mutunde idan yaki ya barki a kasar ta Kamaru kar ya kuka da kowa ya kuka da kansa domin har yanzu ya kasa sasanta rikicin yan awaren bangaren Ingilishin kasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma sai ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura
Assalamu alaikum sakin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malama durin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana shine game da jin dadin mu ɗan Najeriya game da samun sauki da janar Muhammadu Buhari yake yi a jinyar da yake yi a kasar London to wannan ziyarce da aka kai masa da kuma irin yadda aka ci abinci tare da shi aka yi annishuwa to mu ɗan Najeriya hankalin mu ya sake kwanciya domin shugaban kasar mu ina nan lafiya kuma nan ba da daɗewa ba zai dawo Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasa ta Najeriya mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malama durin jihar Jigawa
Assalamu alaikum VOA America daga Musa Ubale sarkin guragun rangin Jigawan Najeriya America mun ji wani labari a gun har ma ta sanarwa masu sauraronta sun samu ra'ayi cewar ministar Najeriya ta ce mai bara zai biya haraji in haka ce mai bara zai biya haraji ai mai wani za mu samu lafiya na bara domin ba da ƙarfi a kan ta tsuru don mu samu shiga jama'a domin mu samu yanzu za mu biya haraji alhamdulillahi daga Musa Ubale sarkin guragun dangi
Assalamu alaikum sashin Hausa na Mary America sunana Sani Bala da ke guru Hausare a jihar Yobe Nigeria ina kira ga jam'iyyar adawa ta PDP ta jihar Yobe ya kamata ta zo ta haɗa kanta a zo a yi tafiya daya a yafi juna tsakanin manyan tafiyar PDP mu na jihar Yobe tsakanin Adamu Maina waziri da Dr. Malon Ingama in aka zo aka haɗa kai zone B kaɗai mun ci zabi a jihar Yobe in ko ba haka muka zo muka ba sai dai mai ta wahalar banza muna fitowa takara ana kada mu sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Nigeria
yanzu sai labarai a takaice
yayin da ƴan kasar Venezuela ke shirin shiga yajin aikin yau Laraba shugaban kungiyar kasashen yankin da ake cewa OAS a takaice sun gana jiya Talata da tsohon mai gabatar da kara na kotun manyan laifuka na kasa da kasa akan yiwuwar a tuhumi mahukuntan kasar ta Venezuela akan take hakkin bil'adama sakataren na kungiyar OAS General Luis Almagro ya faɗa a wajen taron manema labarai a jiya Talata cewa lawyer Luis Moreno Ocampo zai taimaki kungiyar ya gani ko mahukuntan kasar ta Venezuela sun aikata ayyukan asha sabon takunkuma
kuma da Allah sai mu ci a gaida kai Ladan Ibrahim Aiwa masu sauraro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na hantsi baki daya sai da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato 3 kenan agogon Ghana za ku ji wata tawaga abokan aikin mu da wani sabon shirin daga sassa daban-daban da muka kike wakilan mu Allah ya ja za mu dadin Shila Dan din da ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin sai injiniyan mu malama Zainab da ta hada mana sautukan ni Mahmud Dalo ne ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC.